Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau da ya kasance na ƙarshe a yau. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muka sake shigowa domin gabatar da shirin. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batun gangamin da wata ƙungiya ta fara na neman hukumar EFCC ta buƙaci ƙasar Burtaniya ta tasake ya tsohuwar minista albarkatun man fetur ta Najeriya da Zeni Alison Madu yake zuwa gida ta amsa laifin haddamar kuɗin al'umma da ake zarginta da aikatawa. Za ku ji halin da ake ciki a birnin Houston na nan Amurka, inda guguwar Harvey ta haifar da gagarumin ambaliyar ruwa. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-2-5-6-5-5. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Birnin Houston na jihar Texas, birni na hudu mafi girma a duk faɗin Amurka, na ci gaba da huskantar barazanar samun ƙarin ruwan sama a yau Litinin, yayin da ma'aikatan ceto ke fama wurin ceto dubban mutane da ruwan sama da aka riƙa yi mai tarin yawa wanda ya haifar da ambaliya. Jama'ai a birnin sun ce zuwa yanzu sun ceto mutane 2,000, amma kuma har yanzu akwai mutane 185 da suke cikin mawuyacin hali wanda ake buƙatar a hanzarta kai ɗauki. Manufa dai ita ce a ceto mutane, in ji magajin garin na Houston Sylvester Tena, wanda ya ƙara da cewa abinda suka fi mai da hankali a yanzu shi ne fidda mutane daga cikin mawuyacin hali da suke ciki. Ya ƙara da cewa an riga an baiwa mutane 2,500 matsuguni. Hasashen masana yanayi na nuna cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na nan tafe sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan ta Hurricane Harvey da ta ratsa a yankin a daren Juma'a. Zuwa yanzu an ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda zai sauka a wannan yanki na Houston zai kai kimanin centimeter 40 zuwa 60. Haka kuma zai ci gaba har Laraba. Tsoron da ake ji shine cewar watakila yawan ruwan da zai saukan ya dinka wanda aka yi sau biyu. Shugaban ma'aikatar kai agajin gaggawa na gwamnatin tarayyar Amurka, Brooke Long, ya ce suna sa ran a baiwa mutane sama da 30,000 wurin zama na wucin gadi domin daidaita al'amura da kuma basu kulawa. Hukumar bunƙasa harkokin tsaro da ƙarfafa haɗin kan ƙasashen nahiyar Turai ta OSCE a taƙaice ta kira ga shugaban Amurka Donald Trump ya daina caccakar kafofin watsa labarai da 'yan jarida bisa hujjar hukumar waɗannan hare-haren, ko kuma waɗannan hare-haren kenan za su iya zidda mutuncin kafofin watsa labarai da kuma bunƙasa aƙidojin demokuraɗiyya. Jami'in da ke kula da walwalan 'yan jarida na ƙungiyar ta OSCE, Halim Dizer, ya faɗa a yau Litinin cewar kalaman na Trump game da kafofin watsa labarai suna da matuƙar damuwa. Ya ce musamman yadda yake kwatanta 'yan jarida da abokan gaban al'umma, abinda ya ce zai iya ƙara wa 'yan jarida baƙin jini har ya sa wasu su nemi kai musu hare-haren tashin hankali. Hakan ne kuma a cikin wata wasiƙa da ya aike wa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, Mr. Dizer ya kira ga gwamnatin Amurka ta daina irin waɗannan kalaman ɓatanci ga 'yan jarida. Dizer ya ba da misalai da wasu kalamai da Trump ya yi a makon da ya gabata a birnin Phoenix na jihar Arizona, inda shugaban ƙasar ya zargi 'yan jarida da rashin adalci da wallafa labaran jabu da yaudara da kuma waɗanda ke iya rarraba kawuna a cikin ƙasar. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara zargin hukumomin ƙasar Italiya da cewa suna biyan ƙungiyoyin dillancin 'yan gudun hijira na ƙasar Libya don su daina kawo ɗimbe 'yan gudun hijira zuwa cikin ƙasar ta Italiya, abinda ya sa aka ga raguwar kashi 86 cikin 100 na yawan 'yan gudun hijira da suka tsalloko zuwa cikin Italiya a wannan wata na Agusta. Idan aka kwatanta da yawan da aka gani a daidai wannan lokacin a shekarar da ta gabata. Wannan zargi ana yin sa ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen nahiyar Afirka suka soma taro a Turai a wani babban taro da ake yi a birnin Paris akan hanyoyin da za a shawo kan wato yawan kwararen irin waɗannan 'yan gudun hijira masu ƙoƙarin zuwa nahiyar Turai. Wata kafar labaran duniyar gizo da ake kira Middle East Eye ya wato wannan kafar ta ce wadda mazauninta ke a birnin London tana zargin cewa Italiya tana biyan daloli na kwasar 'yan gudun hijiran da ake gani da ko kuma suke garin Sabata mai tazaran kilomita 80 daga yammacin birnin Tripoli na ƙasar Libya don a daƙile yawan kawo 'yan gudun hijiran. Cibiya ta ce ana biyan 'yan banga ta hanyoyi daban-daban da suka hada da tsadar kuɗi da kuma kayan aiki na tallafi. Ko a farkon wannan wata ma hukumar bada agaji ta ƙasa da ƙasa ta Italiya ta bada sanarwar cewar an aika ton 11 na kayan agaji zuwa asibitin Sabrata, amma hukumomi a Italiya ɗin sun ki fayyace kowane irin abu ne suke ganin za su iya bayarwa dalilin sarrafa 'yan gudun hijiran.
Baba Yakubu Makeri ya karanto labaran duniya. Yayin da al'ummar jihar Texas ke fuskantar shiga 10-10 kasancewar ana harsashen sake fuskantar tafka ruwan sama da zai kara azaza yanayin ambaliyar ruwa da ake fama da shi. Dr. Talhatu Umar, wani ɗan Najeriya da ke zaune a birnin na Houston, ya bayyana cewa yanzu haka rayuwa ta tsaya cak a yankin baki ɗaya.
Ina Houston ne a nan a Texas, a bangaren Southwest, a nan inda muke yanzu ana ruwa ne sosai, wanda shi ba wanda yake kan hanya, ba wanda yake fita. To ruwan da ya taru a kofar gidan mutane, gashi a kan hanya, gashi ko ta ina, ba inda dai za ka ce. To dukanmu dai muna cikin gida yanzu, sannan inda bangaren da nake.
To akwai, bisa ga hotuna da muke gani da kuma labarai da muke ji, akwai mutane da dama da wannan ruwa ya ritsa da su, waɗansu suna bayyana cewa sun hau kan rufin gidajensu kamar yadda aka shawarta musu. Sun yi kwanaki biyu tun lokacin da dai aka fara wannan guguwar ruwa da ambaliya, ba su sauka ba, ba kuma iya samu an kai gare su domin tallafa samun ma wani abin makari ba.
Haka ne, domin mutane da yawa wanda ba ta wurin da suke ta bayan gari wurin kafi a je wuraren suna da akwai wahala. Don haka sai ba a san da zaman waɗannan mutane ba ma, sai sun kira, in sun kira kuma to mutane a su sojojin nan da aka wanda ake turawa su je su taimaki jama'a, to ba su da yawa. To kole-kole kuma ake ba su, sai su hau kole-kole sai su je, kafin su je waɗannan mutane suna kan gidajensu suna zanne. To tun ran Juma'a aka fara wannan abu, to gashi kuma ruwan sai hawa yake, sai da ruwa.
Wato tun kafin ɓarkewar wannan ruwa daga wannan guguwa, shugaban ƙasa ya ayyana guguwar a matsayin bala'i, kuma aka shawarci mutane su fice daga gidajensu domin an tsammanci hakan za ta faru. Menene ya hana mutane fita gidajensu zuwa neman mafaka?
To an taɓa yin haka. To abun bai kai hakan ba, shine ya sa mutane suke tsammanin cewa zai yi kamar haka din, wanda cewa ba zai kai haka din ba. To ba a taɓa yin irin wannan ruwan haka ba har yanzu, gashi ma ana tsammani gobe ma za a sake yin wani irin ruwa daban mai guguwa a nan ta nan area ne. To shine ana tsammanin ba zai kai hakan ba, shi ya sa mutane suka zanna suka ce ai su ba za su fita gidansu ba, domin an taɓa yin haka bai faruwa. To yanzu din shine ya sa mutane da sun zanna a gida, kuma ga abubuwan da yanzu ya faru, yanzu ya fi abin da aka tsammani. There's a place in your heart and I know that it is love.
Dr. Dalhatu Umar wani ɗan Najeriya mazaunin birnin Houston. Yayin da Madam Dezani Alison Madu yake ke fuskantar shari'a a ƙasar Burtaniya bisa zargin ɓadda sawun maƙudan kuɗaɗe, yau wata kotu ta yanke hukuncin maida sama da naira miliyan 700,000 da aka gano da ake zargin cewa kuɗinta ne a asusun gwamnatin tarayya. Yau ɗin har wa yau kuma wata ƙungiya ƙarƙashin jagorancin fitaccen mawaƙin nan Charlie Boy da taken Awamomu Dondu ta yi tattaki zuwa ofishin hukumar EFCC tana neman a ta soke tsohuwar minista zuwa gida domin ta fuskanci kulliya manta sabo. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Ƙasa da makonni biyu kenan dai da suka gabata, ayarin na Charlie Boy suka gudanar da makamanciyar wannan zanga-zanga, inda suka bugaci ko dai shugaba Buhari ya dawo gida ya ci gaba da ayyukansa na shugaban ƙasa ko kuma ya yi murabi saboda rashin lafiya. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata na cibiyar Sitad ya yi tsokaci game da wannan tsari.
Duk da ana ganin wasu mutane ne wanda ba su san me suke ba, ko kuma wasu suna ganin cewa they are irresponsible, kaga dai, amma sun yi amfani da ƴancinsu na demokaradiyya, sun yi wani kira wanda kuma buƙatarsu da suka nema ta yi daidai da wata gaba da shi shugaban ya dawo. Dole su nuna cewa abinsu ya yi nasara, domin shugaban ƙasa ya dawo ne bayan kira da suka yi. Sannan kuma da suka fara wannan movement nasu ya jawo an rinka sakin wasu bayanai. Sannan kuma ya nuna cewa demokaradiyya tana aiki, kuma hikimar yin hakan kada irin wannan ya taso ka rinka kallon waye yake yi. A'a, ka kalli ya wani zai kalli abin, ko ba haka ba? Domin a yayin da suke irin wannan abin nasu, wasu ma za su iya ɗauka a wasu sassa na ƙasa su nuna cewa ai ƴancin demokaradiyyar da ya bawa irin waɗannan ƴanci ni ma ya bani. Kuma zai sa shiru da aka yi a baya a yi magana. So wannan duk abin da yake nuna maka a dunkule, idan ka hada shi, yana nuna maka a tsari na ƴancin demokaradiyya, ba wai nan ba na mutum 8 ko mutum 10 ko su 7 sun fito sun nuna abin da suke tunanin shine daidai ba, ko mutum ɗaya zai iya ɗaukan wannan abin da ake dan kwalin nan ya nuna ga abin da yake tunanin shine daidai, kuma ya bayyana ra'ayin shi, kuma abin nan yayi tasiri a tsari na demokaradiyya.
Ga alama dai nasarar baya ce ta karfafa guyar su Charlie Boy wajen gudanar da sabuwar zanga-zanga a yau game da bukatar dawo da tsohuwar ministan man ta Najeriya. Sai dai Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na cewa
yanzu da suka ɗauko wannan tsari, abu biyu ne. Shin suna da hurumin da za su yi irin wannan abin idan wani ɗan ƙasa yana zaune a wata ƙasa, su ce lalle-lalle sai ɗan ƙasan nan ya dawo, ko da kuwa shari'a za ta iya tasiri, shari'a ta ƙasa da ƙasa za ta iya tasiri a kan wancan mutumin? Sannan abu na biyu shi ne, idan tafiya ta yi tafiya, idan misali gwamnati ba ta amsa kiransu ba, me hakan yake nunawa? Gwamnati za ta iya cewa ma bari a bar dokar ƙasa da ƙasa a yi wa jizani hukunci a wancan ƙasar, domin waɗannan da suke bugun kirji cewa suna sa muna yin abu, za mu nuna musu cewa ba su isa ba. To waɗannan abubuwan kuma lokaci ne zai nuna.
Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata kenan na cibiyar Sitad masu rajin tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To madalla, kafin mu buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku kan wannan batu, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. There's a place in your heart, and I know that it is love, a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry, a place where there's no hurt or sorrow. Yayin da kuke neman layi, bari mu fara da wannan ra'ayin da muka nada bayan yanke hukuncin mai da kuɗi da ake kyautar zaton na Madam Dezani Alison Madu yake ne da wata kotu ta yi a birnin Iko ga asusun gwamnatin tarayya.
Alhamdulillah wallahi mun yi farin ciki, talakawa suna farin ciki kwarai da wannan kuɗi da ake kamawa, saboda wannan kuɗi da kake ake kamawa ba karamin tashi hankali bane ga barayin. Talakawa kuma suna jin dadi saboda sun tabbatar da cewa wannan kuɗi da aka kama ba zai tafi aikin banza ba, babu Buhari ko abin da zai musu da shi.
Eh, gaskiya muna farin ciki da yanayin yadda EFCC ke gudanar da aikin ta, kuma muna musu murna Allah ya ƙara buɗa musu akan aikin su. Kaman yadda EFCC ta dauka ta ba kotu, kuma sannan ita gwamnati a wannan kuɗi a dauki su a sasa a jihun gwamnati domin a yi matalakawa aiki.
To haka yake, to yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan tattaki da wannan kungiya ta Awamu Mudondu karkashin jagorancin wannan fitaccen mawaki ta zuwa hukumar EFCC akan cewan kuna ganin za daidaikun jama'a ko kuma al'umma za su iya ira daukan irin wannan mataki na lumana na wani ganin an samu ingancin harkokin mulki, musamman ma wannan batun yaki da cin hanci da rashawa da ake batun da muke so mu ji ra'ayinku kenan, ba batun maganan kuɗin ita Alison ba. Ainihi kuna gani al'umma za su iya daukan matakin lumana irin wannan na ganin cewa sun samu canji ko a yaki da cin hanci da rashawa wannan?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, muna da mai ra'ayi na farko daga Ibadan. Ibadan wake bisa layi.
Alhaji Rabi Abdullahi Dandina daga Ibadan, jihar Oyo, Najeriya.
Yawa, to Alhaji Rabiu, ya kake ganin al'umma na iya amfani da wannan irin yunkuri wajen ganin cewa an samu ingancin shugabanci ko kuma yaki da cin hanci da rashawa nan?
Wannan kwarai kuwa ni a nawa ra'ayi a ganina wannan yana da inganci kwarai da gaske, ba mutum biyar ko shida ko goma ba, ko da mutum daya a lokacin demokaradiyya irin wannan. Kuma yadda muka san Baba Buhari da tsayawa a kan gaskiya, kuma ba abin da zai yi wanda ba na gaskiya ba yadda muka yi da shi. To a sanar da shi abubuwan da ke faruwa, daga nan ma muna so a shiga cikin majalisa wanda suka shiga guguwar Buhari, amma babu zuciyar Buhari a cikinsu, kuma ba su je da kujerinsu na APC ba, da PDP suka je. Muna son a shiga ko ina da ina, domin mu talakawa abin da muke so mu ji kenan. Kullum yanzu wannan kuɗi na tashin hankali, mace da ake cewa ita ce sarkin tausayi da imani, amma take wannan irin fata, wannan kanshi ba ai nasara ne mu ji irin waɗannan mutane suna fita a Najeriya. Na gode.
Yawa, to malam Alhaji dai daga Ibadan mun gode. To bari mu nufi Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna.
Alhaji Ruwaci kullube ne daga nan ga daga Hajiya.
Alhaji
Ruwaci.
To Alhaji barka da yammacin yau, kai koya kake ganin wannan shawara?
Eh, gaskiya wannan shawara ta yi, mu ma muna goyon bayan tabbata mai da wannan matar nan Najeriya a hukunta ta. Muna ba mu hukun ba haka sai Hajiya.
To madalla, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu garzaya jihar Yobe. Wake bisa layi a jihar Yobe, kamar layin naka ya tsinke. Yobe, kana tare da mu? Yobe na tare da mu? Bisa ga dukan alamu layin naka ya tsinke. To abinda muke neman jin ra'ayinku a yau, kamar yadda muka bayyana, shine kuna gani daidaikun mutane ko kuma al'umma za su iya haɗa kai irin tattaki na lumana irin wannan, kamar yadda wannan mumu Awamu Mudondu nan suka yi na ganin cewa an samu ingancin mulki ko kuma an samu sauyi da yadda suke bukata. Yobe wake bisa layi, mun sake samun wani daga Yobe. Wake bisa layi.
Sunana Umar ne.
To malam Umar barka da yammacin yau.
Yawa, Umar Muhammad.
Yawa, lafiya lau, kai ma kana lafiya?
Ajiya lau, na ce ni gudunmawa da zan bayar shi wannan Charlie Boy din. Abubuwan da yake na zanga-zanga ba laifi ba ne, tunda abinan shanin constitution na Najeriya ya ba mutum zanga-zanga ya faɗi ra'ayinsa, amma ra'ayin ya kamata ya zama mai ma'ana. Yanzu da yake ce Awamu Mudondu, me yake nufi da mumu a cikin kalmarsa?
Amma abinda suke abinda dai banda suna abinda suke magana a wannan jukon a lokacin da zaka iya tunawa da suka yi farko da suka yi cewa ko shugaban kasa ya dawo ko kuma aje aiki da ya dawo suka ce Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya bashi nasara yanzu kuma suka dawo suna neman a nemo ita wannan tsohuwar minista ta dawo ta amsa laifinta.
Dama ne abin da nake gani inda a shugabanci din idan mutum zai tashi zanga-zanga mai ma'ana saboda a samu ƙari a gwamnati yana da kyau, amma shi matsalarsa yana haɗawa da ko yarinta ne ko kuma annabci ne ba mu san masa ba, amma dai mu muna kira in dai ɗan Najeriya ne zai tashi ya yi wani kila.
To Malam Umar, kamar layi naka ya tsinke, to bari mu ƙarasa a Nasarawa in tana yiwuwa. Wake bisa layi a Nasarawa yau dai akwai ɗan matsalar layuka bisa ga dukkan alamu.
Mai magana Alhaji Abdullahi ne daga Nasarawan Najeriya a lafiyan bare bare.
Yawa to Alhaji, kai ko ya kake ganin lamarin?
Wato nawa abinda nake son sanar da ku shine gaisuwa ne da fatan alheri.
To madalla mun gode abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan jikon, gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan rana. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 5 saura minti 10 na yammacin yau. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, muna fatan mun sami ku kallau a shirinmu na labaran wasanni wannan Litinin. Bari mu fara da gagarumin nasara da kungiyar kwallon kwando ta mata ta Najeriya The Tigress suka samu bayan da suka gwabje kasar Senegal da ci 65-48 wanda ya ba su damar zama zakarun kwallon kwando na mata na Afirka na wannan shekarar da muka ciki. Gasar da aka gudanar da ita a Bamako a Mali aka kammala ta jiya Lahadi. Su ƴan Najeriya din dai har sau biyu suna cin Senegal kafin su samu kaiwa wannan matsayi, kuma sun fara da gama nema da ita mai masauki din Mali wadda suka ci da maki 48-47 ta ranar Asabar wanda ya ba su damar shiga wasa na ƙarshe. Sai kuma kasar Kamaru wacce ta girgiza bayan da hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA din ta ragaza ko kuma ta tarwatsa hukumar kwallon kafa ta wannan kasa to FIFA Foot kuma a maimakon ta zo ta kafa wani committee da zai rika kula da harkokin wasannin kwallon kafa na kasar har wani lokaci. Akwai abubuwa guda biyu da suka sa ran mutanen kasar ta Kamaru ya baci dangane da wannan mataki da FIFA ta dauka. Na farko shine cewa Kamaru tana nan tana kokarin ta dauki bakuncin wasan gasar cin kofin Africa wato Nations Cup na shekarar 2019. Sannan ba da baya haka nan da yan kwanaki kalilan ake sa ran ta je ta fuskanci Najeriya su buga a kokarin da suke yi su biyu na neman shiga cin kofin duniya mai zuwa. A can yadda kwatar FIFA din kuma an ba da labarin cewa an ga wasu manyan motoci na sojojin gendarme da Kamaru da aka girke su a nan aka ce an aje su domin a hana ta'addanci a cikin filin wasa din ko kuma don kada wasu su shiga su yi barna. Bari mu je Ingila da kuma zagayen duniya inda magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal har yanzu kenan suna tunanin me ya faru ne jiya lokacin da ƴan Liverpool suka musu cin mutuncin cusa musu ci har guda hudu ba tare da sun mai da ansa ko ɗaya ba. Ƴan kwallon Liverpool guda hudu suka yi wannan cin mutuncin wa mutanen Arsenal wato Roberto Firmino da Sadio Mane da Mohamed Salah da kuma Daniel Sturridge wanda shi daga baya ma ya shigo. Wasu masu nazarin kwallon kafa da abin bai burge su ya ce inda ba dan ma Arsenal ta yi sa'a ba dukkan yawancin da za a yi mata da sai ya fi haka yawa. Wannan abin da ya samu Arsenal ya ƙari yawan mutanen da ke kira ga cewa lalle a canja shi kocin ɗinta wato Arsene Wenger a samu sabo, kuma in ma dai ba za a kore shi ba a zauna a sake nazarin kwantarakinsa. To a ƙarshe sai batun damben zamani na boxing wanda wannan ƙarshen mako ɗin Conor McGregor ya kasa ɗaukar wahalar da yake ji a hannun Floyd Mayweather a damben da suka yi a birnin Las Vegas inda ƙarshenta dai shi Floyd Mayweather ɗin ya yi nasarar doke abokin damben nasa a zagaye na 10 a filin wasan T-Mobile da ke can birnin na Las Vegas. Su duka biyu ƴan damben za su samu mankudan kuɗaɗe daga wannan damben da suka yi. Shi kanshi McGregor da aka kada ɗin zai samu aƙalla dala miliyan 30 na Amurka fa, yayin da Mayweather kuma zai karkare da aƙalla dala miliyan 100. Wannan an ce kaɗan ne daga cikin abubuwan da za su samu daga sauran kuɗaɗe da za su fito musu ta wasu hanyoyi daban-daban. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasannin sashen Hausa na Amurka kenan a yau. A huta lafiya.
ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kungiyar ISIS ta rasa kusan kashi 78 cikin 100 na wuraren da taba mamayewa a Iraki, an kuma samu nasarar kwacin Mosul inda suka taba mayarwa babban birnin su a ranar 10 ga watan Yuli. Yanzu kuma an yanta birnin Raqqa wurin da suka taba kafa daular su ta ƙarya a ƙasar Syria. Yanzu haka kusan kashi 58 cikin 100 na birnin ba shi da sauran damuwa. Wakili na musamman na kungiyar kasashe da ke fafutukar da kungiyar ISIS Brett Magog ne ya bayyana haka a jawabi da ya yi wa manema labarai kwanan nan.
About 6 months ago, ISIS was planning major attacks in Raqqa. They were planning major attacks against the United States, against our partners.
Auta ni kusan shida da suka gabata, kungiyar ISIS ta shirya kai hari a birnin Raqqa. Sun shirya kai mummunan harin akan Amurka da kawayenta. Kuma sun shirya hakan ne a birnin Raqqa ta wajen amfani da kayayyakin gwamnati da ke manyan birane. Yanzu haka a birnin Raqqa kungiyar ISIS na yin iyakar bakin kokarinta domin kare gine-ginen karshe da ta kusa rasawa. Yanzu haka neman yadda za su tsira da rayukan su suke yi irin sauyin yanayin da aka samu kenan.
Fundamentally transformed situation.
An fara shirin yaki domin kwace birnin Raqqa ranar 6 ga watan Yuni, amma an samu nasarar kwace birnin a wani samame da aka kaddamar watanni kadan kafin a kaddamar da shirin. Idan aka koma bangaren yaki da kungiyar ISIS a kasar Syria, da farko Amurka na aiki ne tare da dakarun gwamnatin kasar Syria. Dakarun sojoji ne da yanzu sun kai kusan 50,000, kusan rabi Larabawa, rabi kuma ƴan kabilar Kurdawa, kuma ba taba cin su da yaki ba, a cewar wakili na musamman Magog. A watan Maris, kananan komandojin sun yi amfani da wata dama da suka ba ƴan ta'addar mamaki a Takba, inda da taimakon kungiyar kasashen fafutukar kawar da ISIS suka fatattaki abokan gaba, suka kwace garin da madatsar ruwan da ke wurin da kuma filin jirgi. Wannan na da matukar muhimmanci wajen murkushe kungiyar ISIS, domin kungiyar tana amfani da wannan wurin wajen samun mayaka da kuma shiga da fitar da kayayyaki daga birnin Raqqa, a cewar wakili na musamman Magog. Mun ga mayakan kungiyar ISIS da dama na kokarin tserewa, kuma al'amuran tsaronsu sun fara rugujewa sannu a hankali. Lallai samame ne mai tsanani, kuma hukumomin da aka wakilta domin su yi amfani da irin wannan daman ne suka yi amfani da ita. Ya kasance lokaci ne mai matukar amfani a daukacin wannan gwagwarmaya. Ana ci gaba da gudanarwa. Abu ne da zai dauki lokaci, a cewar wakili na musamman Magog. Wannan gwagwarmaya ce babba, tamkar irin wadda aka yi a Mosul. Za a yanta Raqqa. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce kalaman da shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya shafa ma da sukan lamiri akan lafazinsa akan zanga-zangan da 'yan rajin bambancin launin fata suka yi a kwanan baya a jihar Virginia, wato wani lamari ne ko kuma yana bayyana ra'ayinsa ne ba na sauran Amurkawa baki ɗaya ba. A lokacin da yake amsa tambayoyi da aka yi mishi a wata hira a tashar talabijin ta Fox, inda aka nemi jin ra'ayinsa akan caccakar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa Trump kan kasawar shi ya la'anci waɗannan turawa masu rajin launin farfata, Tillerson ya ce su a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da yake jagoranta suna kokari ne kullum su riƙa fayyace abubuwa da Amurkawa ke ƙara darajantawa na cuɗanyen al'umma da yake nuna, ko kuma watakila ba tunani ne na har Amurkawa baki ɗaya ba da aka matsa mishi lamba ko menene nufin shugaba Trump. Sai ya ce wannan batu ne na shi kawai.
To a gaishe ka jama'a masu saurare nan, kuma zamu da sa'aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA, ko ma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan Alhaji Labaran Muhammad kasuwar Fanteka Kaduna, wanda aka fi sani da Labaran Baja da yin Allah akan wato Baja da yin Allah akan rasuwar matarsa Hajiya Bilkisu Muhammad. Allah ya ji kanta ya kuma sa ta huta. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.